هذه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يوزام تاش درسي نتلاتين دا أكو كنانكو دا أكو نكو دبيو تلاتين دا أكو أشكين إزيا أيو بيو كنانكو غواتا جمادة الثانية بيو غواتا جمادة الثانية نعم دبو شكرا تدبو لتاريخ لتلاتين دا ديت هجرة wanda ke daidai da 16 ga watan biyar na shekara ta 2010 ta miladiya. Mun karanta musta'abban sallah a darasi na 32, kuma farawa muka yi mun ce musta'abban sallah 30 da yan kai ne. A darasi da ya wuce mun yi muraja'a da tambayoyi, kuma yanzu insha Allah za mu dora akan wancan darasin namu na 32 na musta'abban sallah, inda malam ya tashi da cewa والتأمين سرا ينادق تكم مستحبا صلى التأمين ينتأمين سرا أأسر شيء معنى التأمين شيني شوى آمين دقى أمنا يؤمن تأمينا أمنا ياي شيء آمين يؤمن ينا شوى آمين تأمينا شوى آمين تو شوى آمين أتكم صلى شيما مستحبيني سرا halin kasancewar wannan amin din ta zamanto sirran a boye ba a bayyana ba, a boye ba a bayyana ba. Wannan shine abin da Imam Malik ya tafi akai saboda cewar shi ta amini addu'a ce cewa amin, ma'anar amin duk da yake mal bayanin zai zo nan gaba akan shi yanda shi muallif rahmatullah alaihi zai ambata marubucin wannan littafi, Allah ya gafarta masa. Za mu bayanin ma'anar ta amin, amma ita addu'a ce. Ga abin da yasa Imam Malik ya tafi akan boye take nan, saboda shi asali wajen addu'a a yi ta a boye ba a bayyana ba. Saboda haka yace yin ta amin sirran a boye ake yi. Wa huwa qawlu amin, shine fadin amin ba'da al-faradi min al-fatiha, bayan gamawa daga karatun fatiha. Bil maddi ma'a takhfif, bil maddi da yin madda a harafin farko ma a takhfif tare da rashin yin shadda, wato almad shine kace amin akallan sa harakata ne, haraka biyu amin, ko kuma ka yi shi da haraka guda hudu, ko ka yi shi da haraka guda shida amin ko kuma amin, dukkan su ma a takhfif, wato kada kai shadda akan harafin mim din, kada kace amin, domin kace amin ka mai da shi daga amma ya ummu fa huwa amun, fa huwa amun wato mai nufan wani waje, amin albayt alharam, amin albayt alharam masu nufin zuwa masallaci ne alfama. In kace amin kaga larabci yanda yake bambanci, in kace amin kana cewa addu'a ce, ko kace amin kana fadan sifar mutane ne masu nufin masu wani nufi. To kai kuma abinda aka ce mu yi anan wajen addu'a ne, ba mu ambaci wadansu mutane ko mu fadi su ba. Saboda haka yace ma bil maddi ma at-tahfif, kada kace amin. Wannan shine al-lugha al-mashhura, akwai wadansu lugat din shine kace amin abuwa zaka yace wa amin ba tare da madda ba, ba tare da kuma at-tashdid din ba, amma dai al-lughah da tafi shahara shine amin. Bismillah ta'ala shi a wajen malam mai marubuci wannan tafi, Allah ya gafarta masa, yace amin sunan Allah ne. Wa nunuhu madmumatun 'ala an-nida, nun din zamma akai mata akan kira, kamar yanda zaka ce, kamar yadda zaka ce Allah kana nufin ya Allah, da Allahu da wannan dammar, to sai ce wannan dammar ta aminu, wato aminu ne wannan dammar ta kira shi, wato kamar kana cewa ya amin, wa taqdir ya amin, wato amin sunan Allah ne. Wannan abu hatta mai sharhin yayi masa inkari, yayi mamalin inkari, mai sharhin izai masa inkari cewa wannan lam yathbut naqluhu, babu dalili da yazo, babu riwaya da tazo akan cewa amin tana daga cikin sunaye, tana daga cikin sunayen Allah. Shi sunan Allah ta'ala ba a tabbatar ma da Allah suna sai idan ya zo karara a cikin Alkur'ani, ko a cikin sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a cikin injila, ko a taura, ko zabura, kaje kaga wani suna ake sunan Allah ne, in bai zo a cikin alqur'ani ba, bai zo a cikin sahihiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bai halatta ka ambaci Allah da wannan suna ba. Tunda Allah ya ce wa darul ladina yulhiduna fi asma'i, ku bar waɗanda suke yin ilhadi a cikin sunayen Allah. Ilhadi yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah, ka kira Allah da sunan da bai kira kansa ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi da wannan suna ba. An fahimta? Wannan baya nufin kamar watakila wani zai ce to God fa, God da Turanci, God. Wannan babu laifi in ka kira Allah da God, domin ba wai ka ba shi wani suna ba ne, shi ne ainihin zatin Allah ɗin na hakika, na ko ka ce Ubangiji da Hausa. Babu laifi don ka ce ma Allah Ubangiji da cewar shi ne mahalicci ɗin, amma sunayensa da ake ambatansa da su waɗanda za a ambace shi, wanda suke nuna sifa daga cikin sifofinsa, dole sai abin da ya tabbata a cikin Alkur'ani da sahihiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anar amin ba suna bane daga cikin sunayen Allah kamar yadda malam ya ambata anan. Ma'anarsa ismu fi'il ne, sunan aiki ne. Ma'anarsa istajib, ka amsa mana. Amin ai istajib, amsa mana, wato ka amsa addu'an mu. Kamar yadda zaka ce ne sah, sah, ma'anar sah ishru uskut. Kamar ka ce hayya halan, yalla a tashi ayi abu. Wannan kalmomi ne da suka zo a cikin larabci, waɗanda suke nufin umarni, suke nufin wato suke da ma'anar umarni. Dan haka in ka ce istajib, kana roƙon Allah ne ya amsa. Saboda haka ma'anar amin istajib, ka amsa mana. Dalili saboda ka gama karatun Fatiha wadda ta ƙunshi addu'a, kuma dama Allah maɗaukakin sarki ya ce rabin Fatiha na bawa ne, ya ce wali abdi ma sa'al, bawana yana da abin da ya roƙa daga gare ni. Saboda haka in ka gama roƙon sai ka ce amin, ai Allah ka amsa. To yin amin ɗin, a faɗin amin, amin wannan sunna mustahabbi ne daga cikin mustahabban sallah. Dalilin cewa mustahabbi ne shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira, idza ammana al-imamu fa aminu, idan liman yayi ta'amini yace amin, fa aminu, kuma ku ce amin. Faman wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda amin insa cewarsa amin sai muwafaqa da cewar mala'iku amin, to za a yafe masa zanubansa. A wata riwayar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imamu fa aminu, wa innal mala'ikata tu'ammin wa innal imama yu'ammin, faman wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, aw kama qala, hadithun kusan ma'anarsa kenan, hadithun kusan ma'anarsa kenan, cewar lafazin hadithin, bari karanta lafazin hadithin kamar yanda yazo a cikin أكسي موطا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يشي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا لمن يشي ولا الضالين كشي آمين، فإن الملائكة تقول آمين، دومن ملائكو سما سنا شوا آمين، إذا لمن يشوا لبالي، وإن الإمام يقول آمين، لمن ما يشوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن آمين كنت كي موافقة آمين ثم ملائكو تدعى في مسجد النبنسة. سبو دهكا يا إن دهكا شوا لبالي سواي ما سواي سواي أشكونا حديث يانونا من متنينون يسكيين آمين. نفر كل إمام in yace wala balin zai ce amin, wa innal mala'ika taqulu amin, mala'iku su ne na biyu, to sai kuma ku kuma ku ce amin, ku zamanto na uku. Idan wanda diya yanda yake fada ya dace da mala'iku su ma lokacin suke fada, wato bai kama wuta sha ba, ya manta an gama amin shi bai fada ba, saboda ya ta tunani, dan sai da bayan an fara karatu sura ya zo bai ce amin ba, sannan ya fada, kaga malaiku sun riga shi fada bai samu wannan muwafakar ba. Saboda haka a lokacin jinsin mutane guda uku ake so su ce amin, jinsin halittu guda uku, liman da malaiku da ma'mun. To idan mutum ya dace da malaiku wajen cewa amin, za a yafi masa abin da ya gabata na zunubansa. To wannan shine dalilin nuna cewa mustahabbi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ladan dake ciki, domin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ladan dake cikin aikata shi yana daga cikin abinda ake gane cewa aiki mustahabbi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya abu kaza yana da lada kaza. An fahimta? To yace wala yu'minu al-ma'mumu خلف الإمام في الجهرية إلا إذا سمع قراءته. المأموم wanda yake salla a bayan liman baya cewa amin a bayan liman, a sallar da liman yake bayyana karatu, illa idza sami'a qira'atuhu, sai dai idan ya ji karatunsa. Wato idan mutum yana salla a bayan liman da sallar da liman yake bayyana karatu, mishi imamu ba zai bayyana karatu ba inda liman yake bayyana karatu. To amma idan ya zama to baya jin karatun nasa fa, kaga ba zai ji wala dhalin din ba. Shi ko an ce idan liman ya ce wala dhalin sai ka ce amin, to kai yayin da ya zama to in baka ji wala dhalin ba fa, yace ba za ka ce amin ba. To amma kamar yanda muka ambata a cikin wanda cikin karatu cikan, mun ce yayin da mutum yake sallah a bayan liman, sallar da liman yake bayyana karatu, shi kuma yana nesa yanda ba zai ji karatu ba, me muka ce ya kamata yayi? Shi sai ya karatu da kansa, domin saboda mai hukun ya zauna baya karatu baya sauraro, gare ya karatu da kansa tunda baya ji, gare ya shagaltar da gabobin jikinsa da ambaton Allah, maimakon ya zamanto cewar shi ba karatu yake ba, shi ba sauraro yake ba, tunda baya jin karatu. To idan baya jin karatu zai yi karatunsa na fata. To idan mutum shi kadai ne yake, idan mutum yana karatun Fatiha, idan mutum yana sallah a bayan liman inda yake bayyana karatu, kaga nan zai ji karatun liman, zai ji lokacin da ya kai daidai wala dhalin, zai ji lokacin da liman zai ce amin. Saboda haka wannan babu ishkali ga al-ma'mum. To idan liman yana asirta karatu fa, idan liman a asirce yake yin karatun, to nan ma mutum zai karanta Fatiha. Idan ya gama karatun Fatiha zai ce amin ko ba zai ce amin ba? Shine asali zai ce amin, saboda asali Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana cewa amin. Abinda ya tabbata ga liman shi zai tabbata ga alfaz. To kuma ya ce ma'mum shi ma ya yi idan ya ji. To idan bai ji ba sai ya koma hukuncin mai sallah shi kadai ne, yanda zai yi karatu a asirce. In ya karatu a asirce in ya zo daidai inda ake cewa wala dhalin, shi ma sai ya ce amin, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin a cikin sallah. To sai mu dawo batun ita amin din nan, a asirce za a yi ta ko a bayyane? Kamar yanda muka ce yanda malam ya ambata a asirce za a yi, haka Imam Malik ya tafi akai. Kuma malaman mazhaban Malikiya sukan kafa hujja da cewa wannan amalu ahlil Madina ne, haka mutanen malamai suke yi a Madina. Amma wannan idan ma haka amal yake, to wato akan wannan matsala akwai sabani tsakanin malamai. Asirta amin shine mazhabar Malik kamar yanda kuka ji, kuma shine ma mazhabar Imam Abu Hanifa. A asirce kar a bayyana. Dalilin su shine cewa addu'a ce, addu'a ko a boye ake yin ta. Kuma ƙari ma waɗansu daga cikin malaman mazhabar Malikiya suka ce haka malamai suke a Madina. Waɗansu malamai kuma suka tafi akan cewa amin bayyana ta ake yi. Wannan shine mazhabar Imam Shafi'i da kuma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, bayyana amin ake yi. Dalilin su suka ce ya tabbata a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga ku, in abiya aka ce ya tabbata a cikin sunna, shikenan an yi raba gardama. Dalili akwai hadisi da dama, daga ciki akwai hadisin Wa'il ibn Hujr cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce wala dhalin yana cewa amin, yarfa'u biha sautahu, yana cewa amin ya ɗaukaka muryarsa da cewa amin din. Abu Huraira kuma ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ce wala dhalin yana cewa amin hatta yasma'u man kana fi safil awwal, hatta wanda yake a sahun farko ya ji. Bal akwai hadisin Ummul Husayn ɗaya daga cikin mata sahabbai wanda tace taji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amin ya karanta walad zalim sai yace amin hatta sami'tuhu wa ana fi saffin nisa har naji alhali kuma ina cikin sahun mata ka mata ku a ina suke zama a sahun karshe a can baya wanda ya nuna cewa kenan ɗaukaka muryar ma da amin din ba kawai in sahun farko ne suke ji ba bal hatta mata a sahun karshe suna ji kuma sun babu lasifika a lokacin to duk waɗannan hadisai sun nuna kan cewar ana cewa amin ana ɗaukaka murya da amin bal Abu Huraira a cikin hadisinsa a cikin riwayar hadisinsa da yace in safful awwal su ma suna ji hatta yakunu lil masjid hatta inna lil masjid la rajja har ya zamanto ka ji wani gurnani a cikin masallacin yanda kowa yake cewa amin domin ana haduwa ne gabaki ɗaya yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai su ma sahabbai lokacin su ma suke cewa tunda dama cewa akai idza qala imamu wala dhalin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin kaga kenan duk tare ake fada da liman da malaiku da mamu duk lokaci ɗaya za a fada to wannan fadin shine za a ji hatta masallacin yana gurnani saboda ɗaukaka murya da ake yi da cewa amin to da wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da abinda malam Iziya ya tafi akai wanda kuma shine matabar imam Malik da'ifi ne yana da rauni abin da ya fi shi karfi shine abin da ya tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine matabar imam Shafi'i da imam Ahmad ibn Hanbal cewa a ɗaukaka murya da cewa amin a ɗaukaka murya da cewa amin wannan kuma shine abin da aka rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su hadda Abdullah ibn Zubair wanda mutanen Makka suka rawaito wannan sunnar cewa ibn Zubair lokacin yana domin Makka can ce headquarters sa lokacin yana sarkin musulmi idan aka karanta walad zalim sai ya ce amin masallacin duk sai ka ji yana gurna murya duk masallacin baki daya da cewa amin dan haka ma Abu Huraira yake ma mutane inkari yace kun bar wannan sunna wanda yana cewa Abu Huraira ya lura cewa mutane sun daina yi kenan yace kun bar wannan sunna ni kuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace walad zalim sai yace amin har wanda suke sahun farko su ji shi sai ka ji masallacin yana gurnani baki daya saboda haka wannan shine abin da yake mafi shine abin da yake mafi rinjaye a cikin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam sai dai ko ba za ka ce wanda baya cewa din baka ce ya zamanto wanda yake yi a tance kace ya zama dan bid'a yayi bid'a tunda yayi ne bisa ijtihadi bisa dalili yayi ne bisa ijtihadi sai dai kaulinsa marjuhi ne ba shine mafi rinjaye ba wal qunutu fi subhi faqat daga cikin mustahabban sallah al qunutu yin qunuti fi subhi asallar asuba faqat kadai ba'da al faradhi min al qira'a bayan karewar qira'a karatu fi rak'ati thaniya a cikin raka'a ta biyu qabla al ruku'i kafin ruku'u sirran a asirce saboda haka abubuwa nawa ya faɗa da farko al qunutu fi subhi yin qunuti a cikin sallar asuba faqat banda wata sallar asuba ba musta'ya daga cikin mustahabban sallah ayi qunuti a cikin sallar asuba al qunut asalin ma'anar qunut at-ta'a biyayya to amma tana zuwa da ma'anar tsawaita tsayuwa a cikin sallah wa qumu lillahi qanitin an fassara shi da cewa wa qumu lillahi an tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdalu wata sallah ce tafi falala sai ce tulul qunut ma'ana ay tulul qiyam tsayuwa ne tsawo saboda haka daga cikin ma'anonin al qunut addu'a wato al qiyam yana daga cikin ma'anonin al qunut addu'a yin addu'a yana daga cikin ma'anonin wanda yake anan shine maksudi yin addu'a a cikin sallar asuba kadai banda sauran salloli wato ba a kunuti a sauran sallolin nan guda biyar duk da yake da yace a sallar asuba kadai yana nufin daga cikin sallolin nan guda biyar amma Imam Malik ya tabbatar da yin kunuti a witri na wacin watan Ramadan yayin da ake sallar tarawi a kashin karshe na watan Ramadan wato daga 15 zuwa karshen wata a hadu musulmi su hadu su rinka yin kunuti. Imam Malik ya tabbatar da wannan kunutin. To amma a nan wajen yace kunuti a cikin sallar asuba faqat na farko kenan, a ina ake yin sa? Na biyu yace ba'da al-faradi min al-qira'ati fi ar-rak'ati ath-thaniya, bayan an gama karatu a raka'a ta biyu na sallar asuba. Sana abu na uku a asirce. To wannan matsalar kunut ta daga cikin matsala da malamai suke sabani a cikin ta, sabani kuma da daddade ne, wanda ina jin lokacin da muke karatun sira na dan ambaci magana akan ta da abinda sabanin malamai. Asalin kunuti, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin kunuti lokacin da, kamar yadda muka karanta a cikin sira, lokacin da ya tura sahabbai wajen sufu 70 mahaddata alqur'ani su kirawo kabilar, waɗansu kabilu daga cikin kabilun mutanen Najd zuwa ga addinin musulunci, kuma su sanar da su alqur'ani. Mutanen nan suka kashe su gabaki ɗayansu, ga su dukkanin su mahaddata alqur'ani, saboda haka su ne zaɓaɓɓun 'yan al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata ɗaya yana yin addu'a a cikin sallah akan Allah ya la'ance su waɗannan ƙabilu, yana ambaton su, yana cewa Allahumma al'al ri'lan wa dhakwan wa usayya afatillaha wa rasula, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, Allahumma ij'alha alayhim sinina kasini yusuf. Wato Allah ka la'anci ƙabilar ri'l da dhakwan da usayya, wanda suka saba ma Allah da manzansa. Allah ka san ka tsananta ru'unka ga kabilun Mudar, su ne kabilun Najd wanda suka yi wannan. Allah ka sanya musu fari, shekaru na fari, kamar yadda ka sanya su ga mutanen annabiyansu. Sannan kuma yana addu'a tare da wannan, Allahumma anjul walid ibn al-walid, Allahumma ij'al Rabi'ata ibn Abi Ayyash, ya ambaci waɗansu sahabbai mustaf'afin, raunana da aka tsare su a Makka aka hana su yin hijira, sai rinƙa musu addu'a Allah ya tsirtar da su, Allah ya kubutar da su daga hannun kafirai. Yayi wata ɗaya, inji Anas, yana yin wannan. Saboda haka wannan shine asalin kunut. To wadaga cikin sahabbai akwai wanda ba su samu wannan ba, dan haka sai suke inkarin kunuti kwata-kwata, suke cewa yin sa bid'a ne. Abu Malik al-Ashja'i daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗansa ya tambaye shi, yace ya Abi, kai sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai sallah a bayan Abubakar da Umar da Uthman, shin kaga suna yin kunuti? Sai yace ai bunayya muhdath, ya ɗana, wannan abun kirkiro shi ake a cikin addini, ba shi da asali, yace bid'a ne. Domin me? Domin bai san wancan abin da Anas ya rawaito cewa ya tabbata ba, kowa zai hukunci ne gwargwadon ilimin sa. Shi sai shi bid'a ne kwata-kwata yin inkararsa. To in bai halci na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to na Abubakar da Umar fa da Uthman shi ma sai yu ya zamanto bai halarce shi ya gani ba. Saboda me? Ta yaya za a yi a ce shi sahabi ne? Abubakar da Umar, idan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ɗaya ya yi sannan ya daina, to Abubakar da Umar, wannan ya nuna cewa Abubakar da Umar ma ba su yi ba kenan? Ko kuwa sun yi sun bari? Saboda haka waɗansu suka ga yin su, waɗansu kuma suka ga rashin yin su. Shi Abu Malik ya ga rashin yin su ɗin. To wannan shi ne abin da waɗansu malamai suka tafi a kai, cewa shi al-qunut Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayin da bukata ta taso, yayin da bukatar ta kau ya daina. Abubakar ma ya yi lokacin da bukata ta taso, yayin da babu bukatar ya daina. Sayyidina Umar ma haka, Sayyidina Uthman ma haka, Sayyidina Ali ma haka. Saboda haka dukkaninsu ba wanda ya tafi akan yin kunuti juddadu, wanda yake wannan shi ne abinda Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akai, cewa ana yin kunuti idan wata musiba ta sauko ma musulmi da suke bukatar agajin Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda ya faru da waɗancan musulmi da aka kashe, da waɗancan makiya addini suka kashe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinƙa musu addu'a, Allah ya rinƙa addu'a Allah ya la'ance su. kuma ya rinka addu'a wa raunana daga cikin musulmi da aka tsare su, Allah madaukakin sarki ya kubutar da su. To idan aka shiga musulmi suka shiga cikin irin wannan hali, sai ai kumuci, wanda shine zai nuna maka abinda aka ruwaito daga sahabbai, domin sayyidina Umar waɗanda suka ruwaito cewa baya kunuti suna nan da yawa, wanda suka ruwaito cewa yana kunuti suna nan da yawa. Saboda haka kaga wannan yana abinda zai nuna maka shine ya wani lokaci yana yi, wani lokaci baya yi. To Imam Malik da Imam Shafi'i sai suka tafi akan cewa a sallar asuba za a yi kunuti koyaushe, dukkan sallar asuba. To akwai riwaya da ta zo wanda ita ce madogarar Imam Malik da Imam Shafi'i, hadithin Anas ibn Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata ɗaya yana kunuti akan waɗansu ƙabilun Larabawa, sannan ya daina. Amma a sallar asuba falam yazal yaqnut hatta farata ad-dunya, a sallar asuba bai gushe yana kunuti ba har sai da ya bar duniya. Saboda haka ya nuna mana cewa kenan kunutin da ya wata ɗaya yana yi a dukkan salawati ne, amma kunutin sallar asuba shi kam ko da bukata ko ba bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan sa. Wannan hadisin haka yake nunawa ko? To wannan shine umdar Imam Malik da Imam Shafi'i. Amma wannan hadisin malamai ba su yadda da shi ba, malaman hadith ba su inganta da shi ba, saboda wanda ya wan Abu Ja'far Ar-Razi shine ya kadaita da riwayar wannan hadisin daga Ar-Rabi' ibn Anas. Shi ku Abu Ja'far Ar-Razi ba irin su Imam Malik bane, irin su Imam Malik idan duk duniya ba samu hadisi ba sai wajen sa shi kadai sai a karba, saboda amincin sa da haddasa da sanin sa ga hadisi. Kama wanda yake ba sananne ba, bai shahara ba, kuma a cikin abinda ma ya sani na hadisin yana kuskure wajen riwaya, sannan ya ruwaito hadisi da duk duniya ba wanda ya ruwaito shi shi, ko kai ne ya za ka yi da irin wannan? Duk duniya ka ji mutum ya faɗi wani abu, kuma wanda yake abinda ya sani ma wanda suka yi muwafaka da shi wajen faɗa shi ya faɗi nasa zai kuskure. Abu ɗaya ne suka ji sauran mutane su faɗe shi ta wata fuska, shin ya tashi zai faɗa ta tasa fuska sai ya tsaya sai ya taba ma sauran mutane baki daya, wanda yake nuna kanta yana da rauni wajen hadda. To kuma sai ya je ruwaito abinda ba wanda ya ruwaito shi in ba shi ba. To wannan ne ya sanya malamai malaman hadith ba su yarda da wannan hadith din ba, saboda wanda ya kaɗaita da riwayarsa ba amintacce bane a haddarsa da sanin sa ga ilimin hadith. To shi yasa suka ce mutum yayi kunuti yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kunuti, yanda khulafa'ur rashidin suke, idan bukata ta taso ma al'umma sai ayi, idan ta kau sai a bari. Amma a dawwama akan yin kunuti kamar yanda wannan hadithin na Ar-Rabi' ibn Anas daga Anas ibn Malik ya faɗa, wannan bai inganta ba saboda rashin ingancin hadith din. To amma Imam Malik kamar yanda muka faɗa shi ya tafi akan cewa wannan sunna ne, ayat mustahabbi ne, kuma dalilinsa shine wannan hadith din da Anas dan Malik ya ruwaito, wallahu ta'ala a'lam. Wa lafzuhu lafazun wannan kunuti, wato kunutin ma ba kowace, duk da yake addu'a ce, to amma ba addu'a ce kowace kaga dama kai ba, akwai wanda aka ruwaito wanda yake tafi tare da cewa babu laifi a cikin kunuti kai addu'a da komai kake so. Kowace irin addu'a ce ta kunuti za ka iya yi, amma akwai wanda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda aka ruwaito daga athar ita tafi. Ga lafazin nan zamu karanta ta, sannan sai na ambata mana madogaran wannan riwaya. Lafazun wa lafzuhu lafazun wannan kunuti wa huwa shine Allahumma, kace ya Allah, inna nasta'inuka, mu dai muna neman taimakonka, muna neman taimakonka, wato a cikin da'arka da a cikin ibadarka da da'arka da kuma a cikin al'amuranmu baki daya. Wa nastaghfiruka, kuma muna neman gafararka. Wa nu'minu bik, muna kuma yin imani da kai. Wa natawakkalu alayka, kuma muna dogaro a kanka. Wa nusni alayka alkhayra kullah, muna kirarin yabon alkhairi a gare ka baki dayanka, kirarin yabo na dukkan alkhairi muna yin sa a gare ka. Nashkuruka, muna gode maka. Wala nakfuruka, ba ma butunce maka. Wa nahna'u laka bin nun, ونحن لك أي ونحن لك منا كس أن تدكي أجريك منا ولاك أن تكاوك مؤقب أجريك ونحلع ونسرك من يكفرك منا ينكي وكما منا كور الشيما من يكفرك وان دي كافر الشيمك وكما منا ينكي علاقة وان دي كافر الشيمك كما منا نيسا منا بر وان دي كافر الشيمك وان دي كنوني أكن البراء براءة براءة أنا ينكي وان دي كافر الشيما الله اللهم يا الله إياك نعبد كي كدي مكي بوتاما shine bambancin kace in kace iyyaka na'budu kai kade muke bauta ma na'buduka muna bauta maka kaga wannan in kace muna bauta maka ba zai kauje kuma muna bauta maka tare da wani ba amma in kace iyyaka na'budu to ba zai yi buka ce kuma kai kade muke bauta ma tare kuma da wani ba zai kace wannan in kai ka kore in kace iyyaka na'budu ka tabbatar da tauhidi wato kai kade muke bauta ma walaka nusalli kuma gare ka kade muke yin sallah lamma akwai hasar gare ka kadai muke sallah ba ga wurin ka ba ga wurin ka ba wa nasjud kuma gare ka kadai muke yin sujada wa ilayka nas'a gare ka dukkan aikin mu yake gaggawar mu da ayyukan mu da muke yi ilayka zuwa gare ka ne wa nahfi kuma ya zuwa gare ka muke yin gaggawa wajen aikata alkhairi wa sari'u ila maghfira da kamar yadda Allah ya ce wa sari'u wa sari'una fil khairat suna yin gaggawa أتكلم الخير شيء أن ونحتب أي ونسرع نرجو رحمتك منك أو نرحمك ونخاف عذابك من جن أوران عذابك الجد عذاب من تك ودتك تجسك إن عذابك يتوانا إذا عذابك يا الله بالكافرين ملحق مهاتواشي دكافرين وتو عذاب الله تبزات سامكافرين وانا waɗansu sahabbai suna kiranta da suratayil qunut surori biyu na qunuti surori biyu na qunuti me yasa ake ce musu surori biyu allahumma inna nasta'inuka surar farko allahumma iyyaka na'budu allahumma iyyaka na'budu ita ce sura ta biyu abinda za su ke ce mata haka saboda a cikin mushaf alqur'ani ibnu mas'ud ya rubuta ta sai ma ake dauka kamar wato sura ce da aka sauka a cikin alqur'ani amma ba sura ce ta alqur'ani ba bal saboda yanda suka ji ta daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kayyade ta babu wani hadisi ingantacce da ya dangana wannan riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito ne da hadith mursal cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsine ma wayannan mutanen sai mala'ika jibril ya sauko ya koya masa wannan addu'a yace ya bar wancan ya rinka yin wannan dama hadisin mursal ne to amma ya tabbata ya shahara daga sayyidina umar riwaya ce mashhuriya cewa sayyidina Umar ga wannan yake yin kunuti idan ya gama waɗannan sai ya ƙara da addu'o'i na neman nasara akan kafirai yace Allahumma adzibil kafarata ahli alkitab Allah ka saukar da azabanka ga kafirai anta mazwalitaki alladina yuqatiluna alladina yukadzibuna alladina yukadzibuna اللهم أذب الكفرة أهل الكتاب الذين يكذبون بدء الذين يكذبون نبيك ويقاتلون أولياءك وان بسكي كرية الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون نبيك ويقاتلون أولياءك ما سو حنا أبو هنيرك ما سو كرية النبنك ما سو ياكر ولينك سنوكم يا الدعاء لمن غفر دا مسلمي مذا دا مسلمي ماتا da kuma Allah ya karfafa su a cikin cika alƙawarin Allah da sauransa wanda yake nuna irin wato yana kaddamar da wannan sannan sai ya bayyana shi da ita da kuma waɗansu addu'o'i ya shahara daga sayyidina Umar to saboda haka waɗansu ma suke cewa a wannan sayyidina Umar ne yake kama ba a rawaito daga sayyidina Umar kaɗai ba sayyidina Alima ya shahara kamar yadda wanda suka sahabban sayyidina Ali daga cikin su hadda Amirul Sha'bi wanda manyan malamai wanda suka mata tabi sayyidina Ali sun rawaito cewa shi ma yana yin kunuti da irin wannan lafazin da aka rawaito daga sayyidina Umar haka dalika Abdullahi ibn Mas'ud to idan waɗannan manyan sahabbai su uku biyu daga cikin su khulafa'ur rashidin ɗaya kuma faqihi daga cikin faqihan al'umma Abdullahi dan Mas'ud duk suka hadu akan wannan lafazi wannan zai nuna maka kan cewa asalin wannan lafazin ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba su faɗa ba za a gane cewa asalin wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, saboda haduwar su akan yin sa da lafazi guda ya nuna kan cewa ba ijtihadi bane, ba ijtihadi suka yi ba wajen yin wannan addu'a, domin da ijtihadi ne wajen addu'a kowa zai irin ta tafsirar daban, amma kasancewa sun lizinci wannan lafazi, wannan ya nuna kan cewar asalinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, musamman ma da yake an samu riwaya din da yake mursala ce, tabi'i ne ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun san tabi'i bai ga sahabi, bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sahabi ya gani. Don haka idan yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu, an samu yanki, an samu gidi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam, don bai faɗi tayu daga wajen sahabi ya ji, tayu daga wajen wani tabi'i dan uwansa, shi kuma ya ji daga wajen wani sahabi, tayu wannan tabi'in da ya ji daga wajensa ba amintacce bane. Shi yasa malaman hadisi ba sa kafa hujja da mursal. In tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu, to sukan saurara, sai sun samu abin da zai shaida wajen tabbatar da wannan. To daga cikin abin da zai ma wannan hadisi riwaya shaida shine waɗannan riwayoyi da aka rubuta daga waɗannan fitattun sahabbai, sayyidina Umar da sayyidina Ali da sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in. To wannan nuna mana cewa shi kunuti wannan shine asalin sa. Wani lafazi na kunut da yazo wanda yake wannan tabbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine na hadithin Al-Hasan ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya rinka faɗa a cikin kunutun witr, Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita, har ya zuwa ga ƙarshe. Ya ayyana amma da cewa kunutun witri ne, saboda haka Imam Malik shi bai ce a cikin kunutun sallah asuba a sanya wannan ba, duk da in mutum ya sanya babu laifi, kamar yadda yake a mazhabin Shafi'i. Mutum in yi wannan a mazhabin Shafi'i kuma sai ya biyar da shi da na hadithan Al-Hasan ibn Ali a cikin kunutun sallah asuba fa kenan. Duk muna magana a kokar sallah asuba a bisa mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i. To amma idan kuma mutum ya tafi akan abinda Imam Ahmad ya rinjayar ne fa, na cewa kunuti ana yin sa lokacin da wata musiba ta saukan ma al'umma, shi da wata sigar mutum zai yi kunuti, to shi ma al'afdal ya yi kunuti ga wannan lafazin da aka ruwaito daga waɗannan sahabbai, da kuma lafazin da aka ruwaito daga sayyidina Hasan ibn Ali daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma sai ya ƙara da addu'a da ta dace da wannan halin. Idan lokacin yaƙi ne, addu'a da ta dace da neman nasara da kuma samun rinjaye akan abokan gaba da watsa aniyar abokan gaba, kamar yanzu halin da muke ciki da arna suke ta kulle-kulle akan musulmin ƙasar nan. Ba gani cek, kuna jin cek yana ta yawo yanzu ko akan abin da ake so a yi na a bama Mamadu Sambo ya zamanto mataimakin shugaban ƙasa, ya zamanto mataimakinsa ya kowa kirista, ya zamanto shi ne gwamnan Kaduna, shikenan kuma shekara takwas nan gaba da za su zo, shikenan mulkin Kaduna ya koma wajen kirista, abinda ko a mulkin soja ba taɓa samun kirista ya mallaki Kaduna ba. To shi ne aka kwaɗaita ma musulmi cewa to gashi nan za a sa wannan ya zamanto shugaban ƙasa, shi ma musulmi ne. To amma kuma a ƙarƙashin wannan akwai wannan makila, akwai wannan makirci, kuma da shi kansa wanda ya zama shugaban ƙasa Jonathan ɗin, shi ma ana ta kiransa, an ce gwamnonin kudu kudanci, gwamnonin ƙasashen Iyamurai da gwamnonin kudu kudu ga baki ɗaya duk sun haɗa akan cewa sun ba shi goyon baya ta zarce. To duk waɗannan irin waɗannan makirce-makirce da kaide-kaide da ake shiga, ai nawazin ne ga musulmi, tunda kulli ake yi domin ya zamanto cewar musulmi sai dai su zamanto, wato duk da yawan su da rinjayen su wajen yawa a ƙasar nan, sai dai su zamanto mabiya kawai, a ɗora musu, a sa musu ragama, a ja su, sai dai su zamanto ƙarƙashin danniyar mulkin kafirai. Tunda hatta abin da yake duk wani abu wanda yake sauran musulmi na sauran duniya, ko da ba su ne suka fi rinjaye da yawa ba, ana tabbatar musu da haƙƙinsu banda a Najeriya, domin su a kafirin Najeriya, wato babu wanda yake bai san yin adalci ba da yin kara da ya kana irin kafirin Najeriya. Duk randa ya samu dama, kamar yadda Allah ya sifanta su, duk sauran kafirai haka suke, to su sauran kafirai suna yi da dabara ba sa bayyanawa, amma su kuwa ruwa kafirci ne yanda Allah madaukakin sarki ya bayyana su a tsagwaron su to haka suke in yastafukum yakunu lakum aada haka Allah bai in suka samu nasara akan ku za su zamanto miyagun makiya a gare ku duk randa kafirai suka samu rinjaye akan musulmi muna gani ai mulki shekarun mulkin ubasanni muna gani kana ne suke bayar wayan mutanen da suke can amma ba su bayar ba sai sun yi ai saboda su halin kafiran ne to a shahidai irin wannan to idan addu'ar za a yi sai addu'ar da ta dace da irin nazila ɗin irin halin da musulmi suke ciki a nan ya ce a cikin kunutin a yi ta sirran a asirce nan ma haka Imam Malik ya tafi akai a asirce domin asali a cikin addu'a asirtawa ake yi to amma abinda aka rubuto daga sahabbai daga cikin su daga sayyidina Umar da sayyidina Ali bayyanawa suke shi yasa ne ma har aka haddace waɗannan lafazza dan bayyanawa suke sayyidina Umar ya kasance yana yin kunuti da wannan lafazi hatta waɗanda suke sallah a baya a sauran ƙarshe su zamanto suna jin abin da yake faɗa saboda haka a nan wajen ma idan mutum ya bayyana babu laifi saboda ya tabbata daga cikin fi'ilin sahabbai duk da yake shi Imam Malik zaɓinsa mutum ya yi a asirce sannan bigiran wannan kunuti nan ya tafi akan cewar bayan an gama ƙira'a kafin ruku'u ko bayan ƙira'a kafin ruku'u a cikin mudawwala Imam Malik ya ce duk kunuti ko kafin ruku'u ko bayan ruku'u kullu zalika wasai kowanne ya halatta idan kai kafin ruku'u yayi in kai bayan ruku'u yayi amma Imam Malik fi khasati nafsi akan kansa shi ya fi so ya rinka yi kafin ruku'u kamar yadda aka rubuta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-qunut qabla ruku'u an rubuta da al-qunut ba'da ruku'u dubin an rubuta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu mutane sun yi kokari su tafsiri su jami su ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam qunutun da yake yi na addu'a ne akan waɗansu mutane akan samun nasara akan waɗansu mutane to yana yin qabla ruku'u ne amma idan qunut ne wanda yake na mutlakin addu'a kamar na wuturi to ba'da ruku'i wannan wasu malamai sun tafi zuwa ga wannan tafsirin din amma sahihi shine kowanne mutum yayi babu laifi ya ga ɗaya daga cikin hikimar da Imam Malik yake zaben yin kunuti kafin ruku'u saboda waɗanda suka makara wajen sallah su zo su samu raka'a ƙarshe domin shi kunuti din tsawaita karatu ne dan haka ne ma ake kaddara cewa ya kamata ya zamanto tsawon sa kamar idan sama'un shaqqat kamar tsawon karatun idan sama'un shaqqat kamar karatun sura a sallar isha kenan a raka'a ta ɗaya ko raka'a ta biyu bal Imam Ahmad yace idan ya tsawaita sama da haka yafi domin daga cikin hikimar shine mutane da suka ba suka makara domin sallah asuba ana yin lokacin tashi daga bacci ko da mutum ya tashi daga bacci yaje ana sallah wataƙila har yayi alwala ya zo masallaci ya samu liman bai yi ruku'u ba saboda albarkacin kunuti zai sanya raka'a ta biyu din ta ɗan yi tsawo sai ya zamanto waɗanda suka zo a makare su ma su samu wannan raka'a wannan yana daga cikin wato hikimar yin kunuti kafin ruku'u in ka da bayan ruku'u ne kaga mutum ba zai samu ba to akwai matsaloli guda biyu wanda yake nan bai ambace su ba shine ana daga hannu a ruku'u ko ba a daga hannu a kunut ko ba a daga hannu bai ambace su ba anan amma abin nan a sauran tafan malikiya an ambata cewa ba a daga hannu duk da yake ya tabbata a cikin fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga hannunsu bal sayyidina Umar an ce yana daga hannunsa sosai wajen yin kunuti har ana ganin ma wato hamatarsa haka zalika sayyidina Ali haka zalika aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas duk suna daga hannunsu ta hayar addu'a wajen yin kunuti waɗansu an rawaito suna daga hannun daidai zuwa kirjinsu waɗansu kuma an ɗan rawaito kan cewa suna daga hannun nasu sosai wato har kafaɗarsu har wato dantsansu ya ɗagu har an ga ganin hamatarsu matsala ta biyu shine yayin da liman ya bayyana addu'a a cikin kunuti shin ma'amumi zai iya cewa amin ko kuma bai iya cewa amin ba shi ma tasa addu'a zai yi ta kunuti shi ma wannan babu wani malam bai ambace shi ba a cikin wannan littafin to amma shi ma riwayoyi na ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa yayin da sahabban nan suke yin addu'a musamman an rawaito daga sayyidina Umar da sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas yayin da yake gwamna a Basra yana musulmanci suna addu'a a kunuti da an rawaito kan cewa mamu da suke sallah a baya suna yin ta'amini bal Abdullahi dan Abbas ma ya kasance yana umartar su da cewa yayin da suke ji yana addu'ar kunuti su rinka cewa amin domin sai ya zama to kan cewa kamar an haɗu sun haɗu ne gabaki daya a cikin yin addu'a sun haɗu gabaki domin yayin da mutum yake cewa amin a galiman da yake ga wanda yake addu'a tamkar gabaki daya su sun yi addu'a ne ɗaya daga cikin hujjar da take nuna wannan shine abinda ake ruwaitowa na cewar yayin da Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun qad ujibat da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun ya kai annabi Musa da Haruna qad ujibat da'awatukuma an amsa addu'arku kaga sai ka ce addu'a su su biyu alhali kuwa annabi Musa ne yake cewa annabi Musa da yake addu'a annabi Harun kawai amin yake cewa in ce babu nakali babu hadisi sahihi da ya nuna wannan Ibn Kathir ya ambaci wannan amma ba tare da ya ambaci riwaya da ta zo akan wannan ba saboda haka wallahi ta'ala a'lam amma dai ayyukan sahabbai sun ishe mu madogara akan cewa yayin da liman yake yin addu'ar kunut yake bayyanawa to ya cancanta ga mamu su kuma su rinka cewa amin sai ya zama to kan cewa sun haɗu a cikin yin addu'a saboda su kansu suke cewa amin din suna ce ma Allah ya amshi ya karbi wannan addu'ar da ake yi ne na'am والدؤاء بعد التشهد الثاني daga cikin mustahabban sallah akwai yin addu'a bayan tahiyya ta biyu at-tashahhud ath-thani bayan tahiyya ta biyu yin addu'a mustahabbi ce da malam yace addu'a ba'da at-tashahhud ba'da at-tashahhud al-akhir bayan tahiyyar karshe da zai fi saboda sallar da take ba ta tahiyya sai daya fa kaga sai a dauka kaman ba za a yi addu'a ba ke sai idan sallah ne tahiyya biyu ce tahiyya ta biyu ita ce za a yi mata addu'a ana nufin dukkan tahiyyar da daga ita sai sallama to yin addu'a bayan wannan tahiyyar mustahabbi yin addu'a bayan tahiyyar da yake daga ita sai sallama mustahabbi ce saboda haka ni sallah ce shi kadai a sallar nafila da liman a sallolin farilla ko sallar nafila da mamu a sallar farilla ko sallar nafila dukkan tahiyyar da yayi kafin ya sallama to zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salatin mustahabbi ne sannan bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zai yi afwan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne sannan bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma yayi addu'a dalili hadithin Abdullahi dan Mas'ud da annabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana tahiyya yana a cikin akartan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ثم ليختار احدكم من الدعاء اعجبه sannan dai ku ya zabi addu'ar da yake so sai roki Allah da ita kaga sai ce min addu'a a'ajabahu addu'ar da yake so yana daga cikin wanda take da muhimmancin mutum ya addu'a a wannan bigire da shi abinda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawama akai bal yayi umarni ma da cewa da ayita cewa idan mutum ya zauna a cikin tahiyyar karshe to falyasta'id billahi min arba yana nutsarin Allah daga abubuwa guda hudu yazo a hadisin Aisha ta an bata bayyana wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga abubuwa guda hudu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min fitnat al-qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal-mamat Allah ana neman tsarin ka daga azabar kabari ina neman tsaranka daga azabar jahannam ina neman tsaranka daga fitinar masihud dajjal masihu wato fitinar dajjal ina neman tsaranka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wannan abubuwa guda hudu a wata riwayar an kara da fitnatul qabr bayan azabar kabari da kuma fitinar kabari. Fitinar kabari ita ce wato tashin hankalin tambayar kabari, kabari da kuma tambaya wanda Allah ne kadai ya sani, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke cikin kaburburan su, duk wanda ya shiga cikin kabarin sa za a fitine shi da fitina irin kwatankwacin fitinar Masihul Dajjal ga wanda suke a bayan kasa. Fitinar Dajjal babu fitina da ta kai ta tun daga Allah, tun daga halittar annabi Adam har Allah ya nade kasa, babu fitina da ta kai ta. Annabawa dukkan sai da suka gargadi mutanensu daga fitinar Dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in yana cikin al'ummar Dajjal ya bayyana, to shi ne kariya ga kowa. Amma idan baya cikin ya bayyana, to kowa ya saka, kowa ya nemi kariyar kansa. To daga cikin abin da zai bada kariya din shi ne wannan addu'a. Bayan kowace sallah, kafin sallolin nan guda biyar, kafin kai sallama, in ma za ka yi wata addu'ar da kake so din, to amma ka kaddamar da yin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Sannan sauran kuma za ka iya yin addu'an nan, za ka iya yin in an fito a yi ta da Larabci, kuma an fito a yi wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Daga cikin wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wannan. Yana karawa a wani hadith din na Aisha a wannan bigiran, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghrab, Allah ina neman tsarinka daga laifi da bashi. Har Aisha take cewa ya Rasulullah kana yawan addu'a na Allah ya tsare ka daga bashi, saboda yake eh Aisha, saboda shi bashi wato idan yana sanya mai mutum damuwa a cikin rayuwa, da kuma karin hadisi ban rike karshen hadisi din yanda yake ya bayyana mata. Na'am, bashi yana sanya mutum ya zamanto yana yin ƙarya kuma yana taba alƙawari. Na'am, to wanda ya nuna cewa shi ma wannan ana iya ƙara shi a cikin yin addu'a, da kuma addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Abu Bakar istighfari ne, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Shi ma yana daga abin da ya zo na addu'a da mutum zai yi a wannan bigire. To yi wannan addu'a mustahabi ne, idan mutum bai yi ba babu sujudu sahwi a kansa, kamar yadda sauran abubuwan da muka ambata na su qunuti da cewa amin, idan mutum bai yi ba babu wato babu abin nan a kansa, babu sujudu sahwi a kansa. Wa taqdimu yadayhi hina yahwi bihima lisujudi ala rukbatayhi wa taqdilu rukbatayhi ala yadayhi inda alqiyam, da gabatar da hannuwansa yayin da yake faduwa zai yi sujada, ya gabatar da hannuwansa ala rukbatayhi kafin gwiwoyinsa, wa taqdilu rukbatayhi ala yadayhi inda alqiyam, ya kuma gabatar da gwiwoyinsa wajen dagowa kafin hannayensa yayin da zai tashi. Wannan mustahabi ne, wannan hay'ar wajen yin sujada da wajen dagowa daga sujada, miƙewa tsaye daga sujada, wannan yana daga cikin mustahabbai. Wato idan mutum zai yi sujada ya fara sanya hannunsa kafin ya sunkuya da gwiwarsa, ba ya sunkuya da gwiwarsa ba sannan ya sa hannayensa. Wannan haka an zo a cikin sifar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Abdullahi dan Umar, kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi a hadisin Abu Huraira. Akwai wanda suka ruwaito akasin wannan hadisin Wa'il ibn Hujr cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da gwiwoyinsa kafin hannayensa wajen sujada, wajen dagowa kuma yana daga hannayensa kafin ya daga gwiwoyinsa. Wannan hay'a ya zo a cikin hadisin Wa'il ibn Hujr. To amma malamai sun zauna na wannan hadisin saboda yana daga cikin abinda wani daga cikin masu riwaya da ake ce masa Sharif ibn Abdullah an-Nahai al-Qadi shine kadai ya ruwaito wannan, ya saba ma sauran mutane da suka ruwaito hadisin su ba a haka suka faɗa ba. Yana daga cikin misalan da ake cewa na al-hadithul maqlub, wanda aka kallaba shi wato saboda an ambaci da hannaye da gwiwoyi, kuma an ambace su a wuri biyu. Saboda haka a wani maimakon kaga idan ka kallaba hadisin wajen tasowa an ce hannu kafin gwiwa, wajen sauka an ce hannu kafin gwiwa, ko wajen tasowa gwiwa kafin hannu, shi kuma wancan sai ya akata wajen sauka gwiwa kafin hannu, wajen tasowa hannu kafin gwiwa. Saboda haka kaga kalbi ne ya sanya wannan a wajen wancan, ya sanya wancan a wajen wannan.
to ya daya daga cikin misalan hadithul maqlub kai malaman hadisi suke gano wannan in suka tattara riwayoyin hadisi sai su gano wanda ya kusura kowa ga abin da yake faɗa shi kuma sai ya faɗi wani abu haka ne a wannan kwakwalwar ce ta dan abin nan to musamman shi Sharik ibn Abdullah al-Qadhi an-Nakhai babban malami ne na hadisi sai aka yi masa babban alƙali mun san shi alin harkar alƙalanci sai harkar alƙalanci zaka je ka dukufa akan warware rigima in da jin karan masu kara babu lokacin da zaka je ka dauki littafi kai muradi an karatu saboda haka wannan sai ya sanya shi sai ya haddasa sarki abinda ya sani sai ya so manta saboda me saboda baya rigije baya nazari shi ko ilimi ba wanda ake masa wahayi da karatu ne dole sai ka karanta to in mutum ya zamanto yayi nisa da safansa baya karantawa ya dogara kuma da haddarsa ya ci gaba da riwaya ya dauka yanzu kamar da ne to sai sha mamaki sai almajiran su sai su koma ganowa cewa malam fa da fa ba haka yake faɗa ba to wani idan yayi haka ƴaƴansa in yana da ƴaƴa ko makusata da kusa da shi suka gane sai su ce duk ran da alluban hadisi da zuwa sai su ce ku tafi mashugul ba shi da lokaci sai ku kori mutane saboda za su je su tashi ya tona makanta a fili ne ko ba kafin malaman hadisi daga zarar sun ga mutum ya so masu kuwa sai su ce kai wane fa ku kula da shi wajen riwaya ta arifu wa tunkir ya so zamantowa haka kuma dole wannan saboda kada a yi kuskure wajen riwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga duk magana ta yaɗu a ko'ina sai ya zamanto cewar har shi ne za ka ga mutum ya shahara da cewa ya zamanto da'i to irin wannan tana faruwa to shi Sharik yana daga cikin wannan abin da ya same shi da ya alƙalanci sai ya zamanto kan cewa riwayarsa ta yi rauni saboda rashin kula da muraji'al littafai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa idza sajada ahadukum falyuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi ولا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه yace idan dayan ku yazo sujada kada ya sunku kada ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa wal yaba yadayhi qabla rukbatayhi ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa ya raƙumi yake sunku ya yake durkusawa da gwiwoyinsa yake so mai miƙaro yake so masa so a ƙasa ko ba haka ba wanda hannayen kuma da suke gaba suna tsaye sannan idan gwiwoyin sun sauka ta baya ya sauka ta baya sannan sai gaban ya sauka to annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku yi haka duk wani hay'a ta dabba annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana mu yin ta a cikin sallah yake idza sajada ahadukum fala yafrush iftirashal kalb kada ya shimfida hannunsa irin yanda kare yake shimfida hannunsa wajen sujada yake wala yaltafit iltifata sa'lab kada ya waye irin waywayen jila wala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya durkusa kamar yanda raƙumi yake durkusawa duk wannan hay'a ce ta dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah kada mutum ya irin haka saboda haka wannan sunna ce idan mutum ya zo ya so sanya hannunsa kafin gwiwoyinsa wajen tashi ya miƙar da gwiwoyinsa kafin hannayensa sawa'un nan yayi shiru akan cewar zai yi jalsatul istiraha ko ba zai ba sawa'un wato zai tashi ne daga sujada ko zai tashi ne daga zama in ya zai tashi daga zama shi ma ya koma yana zaune sai ya koma ya sa hannunsa a ƙasa ya ɗaga gwiwarsa sannan ya ɗaga hannayensa ba yana zaune ɗin ya miƙe da hannayensa akan gwiwoyinsa ba ya ɗaga hannayen nasa sannan ya miƙar da gwiwoyin nasa a'a ba haka zai ba wannan shi ne suna kamar da ya zo a cikin wannan hadith na Abu Huraira رضي الله تعالى عنه ina ganin sai mu tsaya nan wajen kenan insha Allah sai darasi na gaba insha Allah sai mu tashi wa aqdul khinsir sifar zama wato wajen ya mutum zai da dan yatsarsa a cikin sallah Allah ta'ala a'lamu sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kam ta tambayoyi kamar guda uku na'am وعليكم السلام نعم نعم تقول اللهم إني أعوذ بربك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأن تقول أتكين الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم باين يا جماعة وتري باين يسلم على وتري ثم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة وتري يناتوا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس أنا أقول فيه أوك كمرية فيه رب الملائكة والروح سميت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سنوكم تا إن جنت ينت أشكن الدعاء السجدة عائشة رضي الله عنها تارويتو شو وترى النبي صلى الله عليه وسلم تني نيش بتجيش با تتأوفى قياتبون شو وجن وقنا صدق تكين يوان تنيماتا تتصوم ششافاوة بحن تفاق أكن كفصة تتجينا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك تجينا وانا الدعاء أحانينا السجدة تقول حكا وانا يازو أشكس جدا أما وجن الدعاء القنوتي لعله قالوا وتكيلا أدنى من تنبري أنه رجل الإمام هرمي dukkan cikin addu'ar qunutin da kike yi na witri a na tarawi sai sun sa wannan addu'ar sai sun sa da ita a cikin hikimar musulma ya ambace ta ya so to watakila akwai riwaya wanda yake ni ban sani amma ni dai sani na da riwayoyin da suka zo na wannan addu'ar wayannan wurare ne guda biyu ban ga inda ta zo ba a cikin qunuti kuma amma duk da haka yana da insha Allah watakila ta tabbata ne a wata riwaya wanda yake ban sani ban santa ba na ayi da yanin tsari da waɗannan wanda suka zo domin kaga akwai ma fa daga cikin malamai da suka ce wajibi ne ma yin addu'a da waɗannan lafuzan guda hudu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo antiga ta zo da umarni ibnu hazm ya ce wajibi ne idan mutum bai yi ba ya saba ma Allah to amma wannan kaulin nasa ba shi da karfi saboda umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abinda asalin sa sunna ne asalin sa mustahabbi ne asalin sa cewa mutum ya zaba abinda yake so na addu'a to sallan sai ce ka fadi wannan wanda nuna kan cewa tunda asalin abin an baka zabi ba dole bane amma dai mutum ya yi da wannan sigar ya fi muhimmanci na'am in ya samu hali ya yi da waɗansu sigar fa bi hawa ne mai in ko ba haka ba sai ya zamanto cewar in kuma ya tsagaita akan wannan ma shi ne babu ne na'am ka kunna abar don mutane su ji wanda mai risala ya ambata ko bai inganta ba babu abin da ya zo akan wannan bai inganta mutum in ya tsaya wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan sai salatun annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran abubuwa din wannan bai inganta ba na'am alaikum sa'a akwai wanda ya riga ka tukuna bismillah na abiya take na wata nan kafin sallama ne allimni du'an ad'u bihi fi salati haka yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai na wata cewa ya rasulullah koya mun addu'a da zan rinka addu'a da ita a cikin sallata a cikin sallata kuma shi imamu al-bukhari da ya shi kawo addu'o'in da ake yi kafin sallama wato bayan ta yi karshe sai ya kawo wannan a ciki saboda mafhumin ta cewa wannan ya dai daga cikin bijiranta na'am a ina ne tambaya wanda ya fara to shi ke wata kila amsa tambayar ta to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alaikum assalam a kafa hujja da wancan hadisin da kai mutum ka samu jan'i sannan kaje ka samu wani jan'i ka sake yin wani jan'i yayi sallah shi kadai sannan kuma daga baya ya zo ya samu jan'i sai ya maimaita wannan ai ba hadisin Mu'adh ne hujjarsa ba akwai hadisin akwai hadisin wannan Mihjar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salla ahadukum fi rahlihi thumma ata al-masjid falyusalli ma'a al-imam fa innaha lahu nafila aw kama qala alaihi salatu wassalam idan dayan ku yi sallah a gidanka idza salla ahadukum fi manzilihi aw fi rahlihi ko a masaukinka thumma ata al-masjid sannan yazo masallaci falyusalli ma'a al-imam to yi sallah tare da imam fa innaha lahu nafila domin za ta zama nafila a gare shi aminani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah asuba a masallacin khair bayan an yi sallama sai ga waɗansu mutane su biyu suna zaune su ba su sallah ba sai yace a kirawo su faji'a bihima tar'udu fara'ifuhuma aka zo da su naman kafada su yana makirkata saboda tsoro sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me yana ku sallah tare da mu alastuma muslimain ku ba musulmi bane suka ce bala ya rasulullah ai mu musulmi ne qad sallaina fi rihalina mun riga mun yi sallah a gida to sai yace musu wannan ba hadisin Mu'adh ne asalin wannan ba idan kai sallah kai kadai a gida sannan sai ka zo masallaci sai ka tara ana sallah to mustahabbi ne ka tafi ka saki sallah sai ka zama to maka nafila fa innaha lahu nafila za ta zama to maka nafila shi ku hadisin Mu'adh ya riga yayi sallar jama'a ne sannan yaje ya saki wata jama'ar asali in mutum ya sallar jama'a baya zuwa ya sake wata sallar jama'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a sallar farilla sau biyu a rana daya kai sallar isha ka sake ko ba ka je ka sake wata sallar isha shi hadithin Mu'adh akwai haja saboda makarantar alqur'ani ne ko mutanen sa suna buƙatar liman shi kuma baya so ya rasa samun alkhairin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan maslaha biyu za ta samu yafi duka ka samu daya ka kyala dayar kage sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam maslaha ce yaje wa mutanen sa sallah ya dauki nauyi na al'umma saboda shine yake da karatun alqur'anin da zai iya musu da muhaddisin alqur'ani ne Mu'adh saboda yana da wannan mizan maslaha ce inda za a rinjayar da maslahar inda za a rinjayar da guda daya wacce ce take yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaje wa mutanen sa sallah haƙƙin jama'a za a duba sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta filada ta filada a gare shi amma kuma san ya je ya dauki nauyin al'umma in a unguwar su ya tare wata maslaha ta al'umma wannan ba maslaha ce za ta tsaya a kansa ba za ta yi ta'adda zuwa ga wani ka'idar musulunci dukkan maslaha wadda ba kasira ba muta'addiya ba za ta tsaya akan mutum ba za ta kai zuwa ga wani a kaddamar da wannan maslaha bisa wanda kai za ta tsaya a kanka shi yaje ya tsaya ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam maslaha ta ce shi kadai amma yazo ya sallah tare da mutane maslaha ta ce da kuma maslahar al'umma saboda haka yake tafi wannan tafi to amma da ya zama dole sai yayi tarjihi idan za a iya samun maslahar guda biyu ga baki daya to shikenan ka hauka da jami'i sai a sa hauka da tarjihi sai san kaida malamin ke cewa al-jam'u aula min at-tarjih kaga nan ma ta shigo a rama wato ka aljamu shine ka hada dalilai guda biyu yafi bisa ka dauki daya ka bar daya saboda ka hada maslaha guda biyu yafi bisa ka dauki daya ka bar daya maslahar guda biyu shine ya samu maslahar kansa ta sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu maslahar al'umma ta daukan wannan nauyi na'am in jami'i ba zai yi ba sai ai tarjihi to ai shine muka ce a nan wajen jami'i zai iya hada ya samu maslaha guda biyu saboda haka asali ba a sallar farilla ba a maimaita ta in ba da wani dalili ba in ka samu sallar farilla a jama'a kamar alal misali kai sallar azhar a masallacin wannan masallacin su malam jabir kaga ba masallacin juma'a bane sai ka zo sai ka ganin wajen ma kai sallar magariba a can sun yi da wuri za a yi karatu kai ko dama kana so ka zo nan kai karatu kana za ka yi ga ana sallar magariba to za ka je kai sallar magariba tunda yanzu ka zo masallaci to tunda ka samu jami'i ne a can babu dalili da za ka kafa yin jami'i domin aka ce za a yi haka sai ya zama to an samu tasalsul in nan din ba ka tafi kaje ka sake samun wani masallaci shi ma sai ka sake yin sallah haka ba in kaje ka samu wani can ma sai ka ce dace sai ka zama to ina ne abin ina na neman sallah kenan saboda haka wannan amma in akwai bukata kamar halin Mu'az to shine sai mutum ya zama to ya maimaita shi jam'in babu laifi idan halatta kai in zai sallah kai kadai kaga waɗansu mutane suna jami'i ka shiga kai sallah tare da su sawa'un jami'i ne na farko ko kuma jami'i ne na waɗansu wanda ba su samu sallah ba su zo suna yi shine yake shi yasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tara an yi sallah zai sallah shi kadai sai ce wani ya tashi masa sadaka ma'ana ya sallah tare da shi domin ya samu masa ladan jami'i wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad kafin mu tashi da Allah ina janyo hankalin ƴan uwa da mulzumci addu'a sosai ga wannan ga musulmi da addinin musulunci a wannan ƙasar tamu saboda an shiga cikin wata marhala wato da makiyanmu suna sun haɗe sauransu ga baki ɗaya mu ko musulmi da araraba muke ba mu da shugabanci babu wanda zai faɗa aji babu wanda zai kirawo wani a sanya shi ya danna maslahar kansa domin maslahar addini a tilasta shi ya yi in ko bai yi ba ya zama to a mai da shi saniyar wari wannan abubuwa na rashin gata sai daɗa ƙaruwa suke a gare mu to babu wanda babu abin da zai agaje mu sai na farko tukuna addu'a sannan aiki domin maganin wannan masu kokari na yin kokari to amma babban abin da ya kamata a yi shine addu'a kuma a cikin halin irin wannan muna da kyakkyawan koyi ga annabawan da Allah ya ce mu koyi da su annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi a gare su annabi Ibrahim lokacin da ya fuskanci wuta da aka jefa shi a ciki hasbunallahu wa ni'mal wakil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ma da aka zo aka yi masa barazana da yawan kafirai a kansa shi ma hasbunallahu wa ni'mal wakil kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito a cikin Bukhari saboda haka wannan ya kamata mu yawaita yin wannan addu'a addu'a ce kuma zikiri ne hasbunallahu wa ni'mal wakil masu azumi na litinin da alhamis da azumin kwana uku da ma masu azumin annabi Dawud in sun zo buɗe baki yi wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ma al'umma mu addu'a bayan sallah yawaita yin wannan zikiri da lokacin da masu tashi dare su yawaita yin wannan zikiri din suna addu'a ga addinin musulunci da kuma al'umman mu kan Allah madaukakin sarki bamu nasara akan makiyan addini Allah bamu nasara akan kafirai Allah bamu nasara akan kafirci waɗanda kuma suka tsaya akan taimakon addinin sa Allah ya karfafa su ya ba su nasara wanda kuma suka dage akan wato neman yin makaru da makirci ga waɗanda ga addinin musulunci da kuma musulmi da wanda suke taimaka musu a cikin munafikan musulmi su kuma Allah ya karya su dukkan kullakullan da suke Allah ya sa su kullu halaka su kullu rusa kansu kamar yadda ake addu'a Allahumma ajalta dibirahum fi jadmirihim dukkan tsarin da suke yi da kullakullan da za su yi zaman to kulli ne suke yi akan su rusa kansu ya kamata mu yawaita waɗannan addu'a da Allah musamman mu rinka taharri din mu rinka karra dan lokacin ijaba saboda muna cikin wani hali da hakika muna buƙatar mu duƙufa ga baki ɗaya al'umma ta tashi tsaye kamar yadda musulmi suka yi lokacin yadda tatar suka shigo Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa to al'umman nan fa ta fadaka masu addu'a sun tashi a wuraren karatu an tashi a masallatai an tashi ya fada yana fada ne da halin da al'umma take ciki amma kuma domin ya janyo hankalin al'umma kan a tashi tsaye to lalle wannan lokaci da ya kamata mu tashi tsaye kuma Allah ya adaza mana Allah ya taimaki addinin sa Allah ya taimaki masu taimakon addinin sa Allah ya sanya mu a cikin masu taimakon addinin sa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
نجينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا